الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول
الله سبحانه وتعالى بيشي منا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون ما أمر الله به أن يرسل رسلنا كذلك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار waɗanda suka warware alƙawarin Allah subhanahu wataala bayan sun kulla shi suka yanke abinda Allah ya umarce su su sadar da shi kuma suna banna a cikin doran ƙasa ulaiika lahumul la'anatu la'anar Allah ta tabbata a gare su wala kuma su udda mumunar ƙarshe ya tabbata kuma a gare su Allahu yamsidu rizqa liman yasha Allah subhanahu wataala yana shimfida arziki ne ga wanda ya so waya qadir sannan Allah subhanahu wataala yana kuntata arziki kuma ga wanda ya so idan Allah ya so zai buda maka arzikinka idan Allah ya so kuma zai kuntata maka arzikinka shi yasa akwai wani annabi yana yin sallah a bakin wani kogi
na'am
yana cikin yin sallah a bakin kogin nan bayan ya gama sai ya ga wata turwa ta dauko wata kwaya ta haci ta taho da ta taho tana tafiya sai ya ga yana tsaye sai ya ga wani kwaddo ya fito daga cikin ruwa yana zuwa sai ya hade ita wannan tuwaye tare da kwayi sai ya kasa da ita da ya kasa da ita shikenan ana nan yana kallanta ana nan sai ya ga wannan tuwaye kuma ta kullo daga sama ruwan nan sun turo ta cikin waje ana nan sai ta tafiya ta to wannan an ce Annabi Suleiman ne
na'am
Annabi Suleiman ne ka san yana magana da kowane abu shikenan sai Annabi Suleiman ya ce ke wannan turwa ina yake zuwa ne muka ga na ga kin shiga cikin ruwan nan da kika zo kwado ya hade shi yayi kasa da ke sannan kuma gashi kin fito daga cikin ruwan ya ce ina yake zuwa ne sai da ce ai ni nan da kike gani kullun ina zuwa nan ina dauko kwayar hatsi ne in na dauko kwayar hatsi in na zo nan kwadan nan shike taimako na idan ya taimake ni zai hade ni ne zai yi kasa da ni idan ya kasa da ni a karkashin ruwan nan akwai wani dutse akwai wani dutse to wannan dutsen a cikin shi akwai wani akwai wata tsutsa a ƙarƙashin wannan dutsen idan na shiga ƙasa wannan dutsen zai tsage idan ya tsage wannan tsutsai zan shiga in na je zan kai mata wannan kwayar hatsin sai ta ci sai na fito idan na fito shi kuma wannan mala'ika wato shi kuma wannan kwadon da kake gani ba wai kwado bane ba na ainihi a'a mala'ika ne Allah ne yake umarta shi kullum idan na zo gurin zai koma kwado ne idan na fito zai hade ni sai ya kai ni daidai wajen wannan dutsen in ya kai ni wajen wannan dutsen sai na shiga cikin wannan dutsen na kai mu wannan tsutsai kwayar hatsin nan sai na fito in na fito kuma cikin wannan lokacin yayi shi ma zan je na dauko wannan kwayar na taho kuma kwadan nan ya sake fitowa ya dauke ni in kai mu wannan tsutsai saboda Allah ya kaddar cewa arzikin wannan tsutsai yana daga gare ni yake takowa ni nake zuwa ina dauko wannan kwayi in na dauko wannan kwayi shi kuma wannan mala'ikan yana nan dama Allah ya wakilta shi a haka saboda ni wannan yana nuna mana komai da sababi sababi ne ake nuna mana saboda Allah yana da iko ba tare da wannan tuwai ta shiga ba ta je ta kai mashi wannan kwayoyi ya ci ita wannan tsutsa ce rayuwa ba Allah yana da ikon kawai take yanke ya zama tsutsan nan tana rayuwa a ciki ba tare da an kai mata wani abu ba amma Allah subhanahu wataala sai ya hukunta mala'ika wanda yake zama a matsayin kwato sai ya zo ya dauki wannan tuwai ita kuma tuwai ita ce ke zuwa ta nemo in ta nemo kwadon shi zai haɗe ya yi ƙasa da ita da je ta kai ma wannan tsutsai ta ci kuma ta fito. To shi ne Annabi Suleiman ya ce kai lallai wa ma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizqaha. Babu wata halitta a doron ƙasa face arzikin ke na wajen Allah. To shi yasa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai mai mafita kuma ya arzika shi ma ta inda bai sani ba. Wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. To shi yasa Allah shi ke arzika bayinsa gaba ɗaya yake yalwata musu ga wanda ya so Allah kuma in ya ga dama zai kuntata maka rayuwarka idan ya so haka wa farihu bil hayatid dunya su ahli makkata wato kafirai suna yin takama suna farin ciki zaka ce farihu wato shine mutumin da aka arzika mashi yana yin takama a cikin wannan arzikin yana ganin ai yana da arziki sai ya ringa yin takama yana jiji da kai to shine farihu wannan ba na farin ciki bane ba na alfahari ne mutun ya ringa alfahari tare da takama to shine su ahli makkah suna yin alfahari da rayuwar duniya da Allah ya ba su to shine Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullahi ka fada musu wa mar hayatid dunya til akhirati illa mata rayuwar duniya bata zama komai ba idan aka hada ta da lahira illa mata sai dai wani dan jin dadi ne dan karami wato idan aka dauko rayuwar duniya aka hada ta da rayuwar lahira to rayuwar duniya a cikin kashi miliyan daya zai zama kaman kwaya daya ne aka dauko aka raba shi miliyan aka dauki wannan miliyan din da aka raba shi ma aka dauki kwaya daya to kaman haka yake zamowa haka rayuwar duniya take sai sa manzon Allah yake cewa rayuwar duniya da wani abu ce da guri ne na jin dadi da Allah na santa to ya kafiri kai shi bai ji dadi ba da jira kwaya zarra da bai ji dadi ba da jira kwaya zarra da Allah na san duniya kenan to da ko kafiri ba zai ji dadi ba da jira kwaya zarra to sai dai ita duniya bata kai daidai darajar fitikin sauro ba da ta kai darajar fitikin sauro to da kafiri ma ko ruwa ba zai iya sha ba to amma saboda ita duniya banzan bazara ce wannan mushe da ke kan juji ya tira yi wa duniya ma da abin da ke cikin ta gaba daya a wajen Allah subhanahu wataala sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha duniya la'ananna ce da abin da ke cikin ta gaba daya la'ananna ce illa zikrullahi sai dai zikirin Allah subhanahu wataala wa ahlihi da kuma ahlin zikirin Allah sune kawai ba la'anannu ba amma duniya da abin da ke cikin ta gaba daya la'anannu ne sai dai zikirin Allah da kuma ahlin zikirin Allah sai sa ƴan uwa mu dage zikirin Allah ba karamin matsayi gare ba ba karamin matsayi gare ba to sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato Allah subhanahu wataala yake cewa duniya ita bata zama komai ba fa wato idan aka gama ta da lahira fa ce jin dadi ne wanda yake dan kadan sai sa yake cewa ad-dunya wato ad-dunya sijinul mu'minina wajannatul kafir duniya kurkuku ce ta mu'minai sannan kuma aljanna ce ta kafirai aljanna ce ta kafirai sannan da Allah subhanahu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ba wai ana nufin ba cewa shi mu'mini zai shiga cikin kunci ne ba daga farkon rayuwar shi ba har ƙarshe a za a iya samun mu'mini wanda yana da arzikin sa yana da wadatar sa a nan duniya to amma abin da ake nufi kaman yadda wani Abul Hasan al-Ash'ari ka san malami ne cikakken malami sannan kuma Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dukiya shi yasa Allah ya bashi dama sosai wannan dukiyar ya sai ta tafi bila ajadin da su sannan yana da jama'a yana da runduna sosai kayan shi sai ya ringa sanya kayan zinari ma to wata rana yana tafiya akan doki ya sha ado ga kayan zinari ya sa duk wasu kaya na zinari yana tare da su yana amfani da su da na azurfa a wannan lokacin shikenan sai wani kafiri ya zo ya same shi sai ya ce ah to ku ya akai manzanku ya ce ad-dunya sijinul mu'minina wajannatul kafir duniya kurkuku ce ta mu'minai sannan kuma aljanna ce ta kafirai ya akai sai naga ka cikin jin dadi
to
naga ka cikin dukiya naga ka cikin wannan eh ga annashuwa kana tare da ita kuma ga ka kai malami ne mumini ne sai yake cewa to ai fahimtar hadisin ne ba ku ba abinda ake nufi duk irin jin dadin da aka baka idan aka je aka dauke shi aka auna shi da jin dadin ka da Allah zai baka na lahira to sai ya zama cikin kurkuku kake a nan duk wannan jin dadin da aka baka to cikin kurkuku kake kai kuma kafiri wannan jin dadi da aka baka a nan duniya kuke holewa aka baku duniyar gaba daya to idan kuka je a gobe kiyama wannan jin dadin da kuke takama da shi idan aka sa ku a cikin azaba za ku ji cewa ashe na nan ma cikin duniyar ba komai bane ba ashe ba ku dandani komai ba na jin dadi ma sai ku manta da jin dadin sai ku ji ashe ma ba ku taba jin dadi ba a duniya saboda manzo Allah ya ce idan aka sa kafiri a cikin wuta zai taba jin tunda yake bai taba jin dadi a duniya ba da a ce duniya gaba daya an mallaka wa mutum ɗaya ita a ce kuma dan wuta ne a doke ka a sa ka wuta to zaka ji tunda kake a rayuwa tunda Allah ya halitta ka baka taba jin dadi ba kai kuma mumuni duk irin wahalar da ka sha a nan duniya duk irin wahalar da ka sha to idan aka doke ka aka sanya ka a cikin aljanna manzon Allah yake ana sa ka zaka manta ka ji cewa tunda kake a duniya baka taba san wahala ba duk wahalar da ka sha a nan duniya saboda ni saboda jin dadin lafiya to shi yasa duk irin wahalar da mutum zai sha a nan duniya kai dai ka bauta wa Allah ka bi Allah ka bauta wa Allah ka hidimta ka bi abinda Allah yake ka guji abinda Allah subhanahu wataala yake to sai ka ji wato sai ka samu jin dadi da salama to shi yasa to wa mal hayatid dunya filakirati illa mata rayuwar duniya bata zamo ba face dan jin dadi ne dan kada waya qulul ladzina kafaru لولا أنزل عليك آية من ربه نعم
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليك آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
الله سبحانه وتعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليك آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا وأن دسك كافر شوى الله سبحانه وتعالى سمي أهل مكة سنة شوى لولا أنزل عليك آية من ربي ويدمي بأتوكر مسد وتا آية با دقا أبنجي جنسا آية شيني أتوكر مسد وتا مؤجزة وتا آية دزاك ويتبت دشوى من زن الله دقا الله سبحانه وتعالى كمن سندر النبي موسى da kuma hannu da taguwa wadda sandar annabi Musa wadda ita ce a lokacin da mutanen sa suka zo suka hadu Fir'auna ya hada wadanda za su sihiri suka jefa sandinan su suka koma mucizai sandar annabi Musa shi ma Allah mai wahayi yake ka jefar da wannan sandai taka ta zama babbar maciziya ta hada dukkan sihirin da suka yi sannan hannu shine annabi Musa Allah ya bashi dama idan yayi haka in ya sa hannun shi a cikin hamatarsa yana dagawa sai kaga hannun na haske yana haskaka duk gaban sa inda ya duhu sai ya zama yana haska shi idan kuma yana so wannan hasken tafi sai ya maida shi a hamata yana maida shi a hamata ya dawo da shi sai koma daidai yadda yake Allah ya bashi wannan mu'jizai ita kuma na qat wato taguwa shi ita annabi Salihu wanda ta fito a cikin dutse to shi ne suke cewa wai dan ni Allah bai saukarwa da manzon Allah ba aya wadda za su tabbatar da cewa manzon Allah daga Allah subhanahu wataala yake alhali kuma gashi Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana cewa akwai wata rana ya tafi wajen yaki aka je aka nemi ruwa aka rasa aka nemi ruwa aka rasa kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba za a samu wasu ruwa ba ko ya suke aka samu wasu ruwa a cikin wani dan wannan dan kwankwala ta ka wani je dan karamin abu aka kawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kawo manzon Allah sai ya sa hannun shi a ciki manzon Allah yana sa hannun shi a ciki sai ga ruwa suna ta kwarara a tsakanin hannuwansa suna ta kwarara sai da mutum 1500 suka yi a ruwan la suka sha ruwa kowa ya sha koshi bayan kowa ya sha ruwa ya koshi dabbobi suka zo suka sha ruwa suka koshi suka tafi manzon Allah ya ce kowa ya samu aka ce kowa ya samu shikenan manzon Allah ya doke annabi Anas bin Malik yace idan muka leka a cikin wannan dan kwanan da ruwan suke zuba
na'am
idan muka leka muka ga tsakanin yatsun manzon Allah sai mu ga a tsakanin yatsun da ruwan nan suna burbulwa kai ka ce idan ruwa ne suna ta burbulwa ruwa ne suke ta zuba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to amma duk wannan abin sai gani sai ce ai sihiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan ya zo wucewa in ya zo wucewa in ya zo daidai wajen dutse sai dutse ya ringa yin tazbihi yana cewa labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah kuma kowa na ji da kafiran da mu'minan da sahabbai gaba ɗaya duka duk suna ji amma duk wannan abin sai ce sihiri ne sai ce sihiri ne Abu Jahil a lokacin da yayi wani rani wanda shi ne daga nan ne malamai suka doko wannan Hausa na cewa idan zaka gina ramin mugunta to ka gina shi daidai da kai Abu Jahil suka shirya wani makirci wanda za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mugun mugun illa suka gina rami da suka gina rami sai suka dauko kaman taban ma suka shimfida akan rami sai suka ci aje a kira musu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ji aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai Abu Jahil na kiranka shikenan sai manzon Allah ya ce a ba zai zo ba sai Abu Jahil ya saki cewa a tura mashi a ce mashi zamu musulunta ne shikenan aka tafi aka faɗa wa manzon Allah da aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to a ji a kira mai sayyidina Abubakar anan ne manzon Allah ya tura godiyarsa aka ce yace mata je ki kira man sayyidina Abubakar godiyarnan ta tafi tana zuwa gidan sayyidina Abubakar sai ta sa kanta sai ta buga ta buga ta buga tana buga sai sayyidina Abubakar ya fito yana fitowa sai ya ga ai godiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to yana ganinta yace a ai shikenan na gane ma'ana manzon Allah ne yake kiran sa shikenan ya fito da ya fito sai godiyar ta kwanta wai da niyyar sayyidina Abubakar ya hau sai ce ina inda manzon Allah ke hawa nan zan hau ai ba zan hau ba mu tafi kawai sai suka tafi suna zuwa sai manzon Allah ya ce wai Abu Jahil ne yake in zo zai karbi musulunci to mu je mu gani suna tafiya da suka je sai manzon Allah ya ce assalamu ala man tabi'a al-huda wannan shine dama sallamar waɗanda ba su karbi musulunci ba suna shiga sai Abu Jahil ya ce a bismillah bismillah mana bismillah zuwa zauna zuwa zauna yana yin haka ma'ana yana nuna wa manzon Allah ya zauna akan tabarmi alhali na rami ne a ƙasa Allah subhanahu wataala ya sa mala'ika Jibril ya zo yana zuwa sai tunkuɗa Abu Jahil Abu Jahil da sani ba kawai sai faɗa cikin rijiyar yana faɗawa kawai sai a ga rami ne sai manzon Allah ya ji ya yi kici manzon Allah ya gano cewa a ke makirci ne aka haɗa mai shikenan manzon Allah ya ji ya tafi sai mutanen Abu Jahil suka ɗauko igiya suka zira ma Abu Jahil akan ya kama ya fito da shi idan aka zira mai rijiyar wato idan aka zira mishi wannan igiyar sai Allah ya umarci kasa ta kare yin kasa ita wannan rijiyar sai ta kare yin kasa sai igiyar ta zamo gashi ga Abu Jahil amma ya kasa kama sai yayi kawai zai tantaɗe ya kama amma sai kasa ta kare yin kasa sai ce a dan kare igiya kaɗan sai a zaro sai a kare igiya idan a kare igiya sai a zira da an zira sai kasa ta kare yin kasa sai ya kare cewa ku dan kare igiya kaɗan sai a kare igiya sai a zira sai ya zama kuma kasa ta kare yin kasa a ƙarshe sai da ya ga alamun cewa lalle rijiyar nan ya zama kaɗan yake ganin mutanen kofar mata kusan rufewa sai ya ce musu kai ku je ku kira Muhammad shi kaɗai zai iya fitar da ni shikenan sai suka zo suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahil ya ce dan Allah a zo a fitar da shi a taimaka sai ya ce a'a ba zai fito da shi ba da sharadin zai karbi musulunci idan ya fito da shi sai aka faɗa wa Abu Jahil sai Abu Jahil ya ce in ya yadda sai ya ce to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya zira hannun shi hannu kawai ya zira su duk igiyar su ya sa ago to shi kuma manzo Allah yana zuwa sai ya zira hannun shi yana zira hannun shi Allah ya sa kasa ta yi sama da shi tana yi sama da shi kawai sai manzon Allah ya dago Abu Jahil yana dago Abu Jahil yake kai wannan ai sihiri ne wannan ai sihiri to malam ka ga fa wannan wahala ita manzon Allah yake shaka duk abin da aka nuna masa na ayoyi sai su rinka cewa wannan abin ai sihiri ne amma wai har su suke cewa danni ba za a saukarwa da manzon wato danni ba za a saukarwa da manzon Allah mu'jiza ba a saukar mashi da ayar da za su gane cewa shi manzon Allah ne saboda kafirci irin nasu to shine Allah subhanahu wataala yake cewa kun ka fada musu inna Allah yudillu man yasha hakika Allah subhanahu wataala yana fatar da wanda ya so domin kuwa fala tuguni anhu la ayatu shay'an ayoyin nan ba za su amfana da su da komai ba saboda koda an fada musu koda an nuna musu ayoyin ayoyin nan sai su ringa cewa ai sihiri ne idan aka nuna musu wannan aya ta mu'jiza ne ko wani abu haka sai su ce sihiri ne yanzu mu duba mu gani wannan Salman al-Farisi mu duba mu ga irin wata mu'jiza da manzon Allah ya nuna wanda ya kamata a ce duk mutanen gaba ɗaya ma sun yi imani mun san da dino fa shekara nawa yake kafin a ce ya fara yaya idan ka shuka da dino ni dai a gani na duk da ban taba sani ba kuma ban tambaya ba gani nake a kalla yana kai kaman shekara biyar ko sama da hago ni da ma ya wuce tunda wasu ma suna cewa mai shuka ka baya cinka sai dai jikoki su ci a yadda wasu suke cewa to ni dai ban taba gani ba kuma ban taba shuka ba na gani to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Salman al-Farisi yazo wajen sa yana neman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazo saboda tarihi suna da sai dai mu zo daidai mahallin shahidin Salman al-Farisi yazo yana neman manzon Allah yake saboda neman manzon Allah da yake ka san duk abin da za a yi sai amma imtihani musamman in mumuni ne kai in kana neman wata babban ni'ima da falala a wajen Allah za ga ana maka imtihani akai to shine shi ma yana neman manzon Allah tunda a lokacin tuntafin a aiko da manzon Allah Salman al-Farisi yake ko lokacin da ya haɗu da manzon Allah yana shekara ya kai ɗari amma da wani abu saboda ya gamu da malaman Yahudawa daban-daban suna siffanta mai manzon Allah shi kuma burin shi ya za a yi ya sadu da manzon Allah shine yazo yana neman manzon Allah har yazo wasu Yahuda suka ce mashi zo mu kai ka wajen manzon Allah ashe da suka je sai da shi suka yi kawai sai ya da suka sai da shi ya zama bawa eh sai tafi a bawa to shine a lokacin da suka sai da shi ya je a cikin gefen Madina ana nan sai ya ji mutane suna magana akan manzon Allah suna magana akan manzon Allah sai ya tambayi mutanen a lokacin suna gona suna aiki sai ya ji wasu mutane suna magana akan manzon Allah sai ya same su sai ya ce musu da Allah wane ne wannan manzon Allah da kuke magana dama ya bayyana sai suka ce ya bayyana sai ka ce da Allah mu je a nuna mana shi aka je aka nuna ma Salman al-Farisi manzon Allah da ya ganshi sai ya koma sai ya je dauko da dini sai ya ba manzon Allah sai manzon Allah ya ce a'a saboda ni saboda shi Salman al-Farisi cewa ga sadaka sai manzo Allah ya ce ai mu ba ma cin sadaka shi kuma da manzo Salman al-Farisi ya faɗi sadaka ne dan ya jarabta manzon Allah dan ya jarabta shi saboda can an faɗa mai malaman Yahudan da suka gabata waɗanda suka rasu duka ya zauna a wajen su sun ce mishi yana daga cikin alamun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kai mai sadaka baya ce sai dai in ka ce mai hadiyya to sai ya ce amma in ka ce mai sadaka baya ce sannan akwai hatimin annabta a bayansa to da ya kawo mai sadaka sai ya ce baya ci sai Salman al-Farisi ya koma da ya koma sai ya kawo sai ya ce to ga hadiya sai shi kenan sai manzo Allah ya karɓa shi sai ya ce to lalle wannan shine annabin sai ya juya baya yana neman hatimin annabta manzo Allah da ya fahimce shi sai ya daga mai wannan mayafin nashi na baya sai ya ga wannan hatimin annabta sai ya juya sai ya ce to ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu annaka rasulullah ne ka musulunci eh fiske sai ya imani anan suke magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗa mai duk abin da kenan to shikenan da shi shugaban shi Salman al-Farisi din wanda ya sayo shi da ya ji wannan labarin sai ya ce wa Salman al-Farisi shi ne kaje ka karɓi musulunci sai ya ce to in kana son ka koma wajen shi sai idan ka shuka man dabino guda ɗari kuma da dabinon nan guda ɗari sai ya yi ɗaya a shekara ɗaya kaga ya faɗa mishi abin da ba zai yi ba ne sai ce mishi bayan wannan kuma sai ka ban dirhami 300 shikenan sai ya zo samu manzon Allah ya faɗa masa da ya samu manzon Allah ya ce ka je ka sai musu za a yi aka je aka faɗa masa aka ce za a yi aka zo aka nuna gonar da za a yi manzon Allah ya zo ya ta shuka da dinan nan ya ta shuka da dinan nan sai da ya shuka guda 99 guda ɗaya sai na Umar ya shuka shi aka zo kafin shekara ta zo da dinan nan har ya girma ya yi ƴaƴa a cikin shekara ɗaya sai dai wannan dalilin guda ɗaya da sayyidina Umar ya sa shi ne da yi ba yana nan a yadda yake din nan ya fito din a yadda yake dai a haka yi kamar yadda dai kamar sauran gama gari za su shuka ya taho a haka saboda shi lokacin shi ba annabi ba ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya nuna masa mu'jiza amma wasu malaman suna cewa da a lokacin kalifantaka sani shi ma lokacin ba manzon Allah kenan shi ma da in yi shi shi ma in yi abin shi ma zai yi to amma lokacin akwai manzon Allah dan haka ba zai yi ba yawa akwai na gaba da shi a wannan lokacin to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka diba aka kowane yayi manzo Allah yana zagayawa aka kowane yayi ƴaƴa a cikin wannan shekara ɗaya sai dai guda ɗaya din nan sai manzo Allah ya ce wannan faya aka yi sai sai na Umar ya ce ai ya Rasulullah wannan ni ne na shuka shi sai manzo Allah ta ce kenan sai ya tuje shi da ya tuje shi sai manzo Allah ya dafa shi yana tafa shi take yanke sai ya zama duk lokaci guda sai yaya a cikin yan kwanaki su ma shi ma ya iso to dan Allah ba wannan shi kadai da kake imani ba eh to amma za su ringa cewa wai janni ba za a saukar masa da aya ba sai ga shi take yanke nan gurin wannan shi ma yayi yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya doki wani zinari kaman kwai kaman kwai sai ya sanya a bakin shi ya dudiya shi ya dudiya shi ya dudiya shi sai ya ba Salman al-Farisi ya ce mace anki wannan zaka ci auna masa wannan wannan zinarin guda daya da ya sanya a bakin sa shine a take kenan Allah mai albarka ya ci auna masa ya ci auna masa sai da auna masa zinari 300 zinari 300 fa ba wai 300 ba 300 ya auna masa wannan zinarin da ya auna masa zinarin nan bai kare ba har sai da bayan bayan ya auna masa 300 wanda ya saki auna sai da ya saki auna 300 naki na kansa take kenan aka ba su suka yi nan gurin suka ga alamun cewa lalle wannan abu fa abin ya wuce tunanin mutane wasu suka musulunta wasu din da ba su musulunta ba suka ce duk dai wannan da duk dai suke ne to shi yasa manzo Allah ya nuna masa ayoyi sosai shi yasa nan yake cewa wato sai malamin mai sharhi yake cewa falatubul anhu alayatu shay'an yo ai ayoyin ba za su amfane su da komai bane ba ko da ma an ba su din saboda ai an bada da yawa an bada amma ba su imani ba idan aka ba su ma sai ce ai sihiri ne to shi yasa yake cewa Allah subhanahu wataala dai yana fasar da wanda ya so ne kawai wayahdi ilayhi man anaba sannan yana shiryar duk wanda ya koma zuwa gare shi wayahdi yana shiruwa ilayhi zuwa gare shi wato zuwa ga wannan addinin duk wanda ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to yana shiruwa zuwa ga addini yana ganin abubuwan da suke nuna kadaituwar Allah subhanahu wataala da ikon Allah sai su yi imani su sallama su yi kauya gaba ɗayan su na'am allazina amanu
allazina amanu wa tatma'innu qulubukum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub
Allah subhanahu wataala yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub allazina amanu wadanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala wata dama innu qulubum zukatan su suka natsu bi zikrillahi da zikirin Allah kowane lokaci suka wato suka zama zuciyoyin su suna natsuwa ne da zikirin Allah shine Allah yake ala bi zikrillahi tadama innal qulub saurara ka ji da fa zikirin Allah ne zukata suke natsuwa da zikirin Allah ne idan kana ambaton Allah kana zikirin Allah anan ne zaka ga zuciyarka ta samu natsuwa zuciyarka ta samu natsuwa zuciyarka ta samu fa'ida shine malamai suka ce wannan shi zikirin Allah alamatul mu'minil kamil alama ce ta mu'mini cikakke idan kana zikirin Allah to wannan alama ce ta kai mu'mini ne cikakke zikirin Allah kuma ala wato ka zama kana ambaton Allah ala kulli hal abta kowane lokaci kana ambaton Allah a halin baccinka kana ambaton Allah a halin farkenka kana ambaton Allah a halin kasuwancinka kana ambaton Allah a halin zamanka kana ambaton Allah a halin hira kama da jama'a kana ambaton Allah a cikin jama'arka kana ambaton Allah a cikin zuri'arka kai kowane lokaci ka zama kana ambaton Allah kana ambaton Allah a bayyane ne koko a boye ne ala ayyi halin ka zama kana ambaton Allah wannan shine alamar cikakken mu'mini to dan haka wannan aya tana fa'idantar da cewa lalle zikirin Allah shine yake natsar da zuciya natsuwar zuciya kuma tana tabbatuwa ne da ambaton Allah kuma ita ce take tabbatarwa wato ita ce suqatul qalbi billah shine aminci da Allah tsauruwar zuciya da Allah subhanahu wataala shi zikirin Allah da kuma shagaltuwa da dukkan abin da ba Allah subhanahu wataala ba to shi yasa wannan mu zama muna ambaton Allah mu zama muna zikirin Allah nan Allah ya ce alqulub saboda ita zuciya mun ce su mutane suna da zuciyoyi sunayen zuciya sun ka suka so uku ne akwai alqulub akwai alfuad akwai annabsu ita annabsu ita ce wadda take umartar mutane gaba ɗaya da mummunan aiki take duk wani mummunan aiki da za a umarce ka a cikin zuciyarka to zuciya ce in dai kana jin son zuciyarka ba za ka taɓa samun rabo ba har abada shi yasa ake matukar wannan tunatarwa akan cewa duk yadda mutum zai inda mutum musulmi ne ko mu'mini ka tashi ka je ka samu malami da zai ringa fadakar da kai ka samu shehin ka da zai ringa fadakar da kai yana wanke maka zuciyarka yana nuna maka wannan abu idan ka yi shi kana jin son zuciyarka ne wannan abu idan ka yi shi kana wato ka kauce wa san zuciya ne amma idan baka samu wanda zai ringa nuna maka haka ba to lalle zaka kai abubuwa ne kawai na san zuciya kaje kai ba wanda zai iya saka kai ba wanda zai iya hana ka amma a duniya idan ka zama akwai wanda zai iya saka kai to insha Allah ba zaka taba sadewa ba ba zaka taba bin hanyar da bai dace ba saboda ni saboda kana da wanda ke baka umarni kana da wanda duk lokacin da ka samu wani abu ya yi mutse maka na shawara ne ko na wani abu zaka je ka same shi ya baka shawara ya ce ma kaza da kaza kaza da kaza saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi fa shawurti amrika ya rasulullahi kai lamari a wato kai shawara a cikin lamarinka duk abin da zaka kai shawara a cikin lamarinka sai sa manzo Allah daidai da abincin gidan shi ma shawara yake zai tsara sahabban sa ne yace yau me ya kamata a yi a gidana kuma duk abin da suka ambata kuma zai fada saboda malamai suna cewa kaman mai ta'ali suka ce akwai mutum akwai rabin mutum akwai wanda ma shi ba komai bane shi ba mutum bane kwata-kwata ma shi ba mutum bane yana da tafiya ne amma ba mutum bane yace wanda ke mutum shine wanda yana da hankali sannan kuma idan yayi tunani tunanin shi yana dacewa in ya ba kanki shawara ya tsaya ya tunani yace in dai kaza fa kaza zai faru kuma in ya je yayi kaza zai dace hankalin shi zai datar da shi amma duk da haka ba zai bi wannan ra'ayin nasa ba sai ya je ya shawara idan ya shawara kuma za a baki shawara sai ya bi shawara shi kuma to wannan shi suka kan mutum shi kuma rabin mutum shi ne wanda yana da ra'ayi ne dacewa da hankali da tunani zai je ya bada shawara idan ya je ya bada shawara zai tsaya yayi tunani kuma sai ya bi shawara sai kuma ya kifin ma shawara kwata-kwata yau sai ya kifin shawara to wannan shi ake kira da rabin mutum zai faje yayi shawara duk abin da zai bada shawara amma idan aka ba shawara ba zai ba to wannan shi ne rabin mutum kenan shi kuma wanda shi ba mutum bane ba kwata-kwata shi ne wanda ba shi da ra'ayi ne dacewa shi ra'ayin shi duk in yayi tunani zai kuskure duk in yayi abu zai kuskure amma baya bada shawara kuma duk da haka kwata-kwata zai bada shawara in ma wani ya zo ya same shi dan uwan shi ne wanda ya kamata in ya gani zai iya bada shawara in ya bada shawara ya take ni baki ne dama can bai kawo mai shawara ba a shi dan uwan nashi gani ya zai bada shawara saboda ya ga zai iya fadawa gurin da ba shi ba sai ya bada shawara amma sai ya ce mishi kai da Allah kyani to wannan aka ce ba mutum bane ba kwata-kwata shi wannan ba mutum bane saboda ni saboda san zuciyarsa kawai yake to wannan ba abin da yake bin ba abin da yake sa wato abi san zuciya abu irin wannan abin sai annabci wama shine Allah yake cewa wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu to ari ita zuciya tana umanni ne da mummunan aiki to wannan ita ce nafsi karke da nafsi ta bita akwai wani bawan Allah babban waliyi ne haka a zamanin da aka yi to shikenan sai ya zamo shi wannan bawan Allah yana kira zuwa ga Allah yana kira zuwa ga Allah sai ya ga wani bayahudi shi wannan bayahudan duk abin da yayi sai ya zamo yana dacewa duk abin da yayi sai ya zamo yana dacewa sannan kuma sai ya ringa yin abubuwa kaman wanda yake na imani na wali sai ya zamo yana nuna karamomi daban-daban saboda Allah ya ba waliyansa karama to sai ya zama wannan kafiri ne fa amma duk abin da yi idan ya roki Allah ya ce Allah ayi ruwa kuma sai ayi a'a shi wannan babban wali shi kuma sai yake wannan abin ya dame shi na cewa ya za a ce mutum ba musulmi bane amma kuma ya zo yana abubuwa na musulmai na mu'minai yana nuna abubuwa na karama ya ce wannan mutumin in dai ba musulunta yi ba to ya kamata a kashe shi in ba haka ba zai ta jan mutane da yawa ya jawo mutane ma suna komawa wannan kafirci suna yi saboda abubuwa yake yi na mummunai yace amma bari ya je ya tambaye shi ji wayya aka yake irin wannan abu idan ya je duk da wasu malaman ma sun ce wato ita kike ya take ya je ne da niyyar ma zai kashe shi ne ko ya je ne da niyyar zai kashe shi ya dauki wuka ya tafi da niyyar ma kashe shi kawai zai saboda ya ga da yawa wasu musulman suna zuwa suna wannan ridda akan abin da yake na nuna karama da shi kuma kafiri ne sai ya tafi da wuka da ya tafi da wuka sai ya je ya yi sallama da ya yi sallama a gidan nashi sai mutumin ya ƙi fitowa ya sami yaro ya tura ya ce da Allah ya fito za su yi wata magana ne shikenan sai ga wannan bai hudan sai ce mishi a ba zan fito ba ta ce mishi ba zan fito ba har sai ya yadda wannan mukai tashi da ya taho da ita zai kashi sai ce kai yake ka gafa ko dama abin da nake tunani kenan sai ya koma ke ya san sai ya jefa wukai da ya jefar da wukan nan sai ya dawo sai ya ce mishi je ka ce mishi na jefar da wukai shikenan yana faɗa masa haka sai ya ce da ya fito sai ya ce mishi yowai kai ya aka yi ne nake ganin kana abubuwa irin namu na musulmai na musulman ma na waliyai kana nuna karamomi daban-daban in kace idan kace Allah ya yi abu kuma sai ya yi sai ce ya aka ne kake yi wa Allah ne har Allah ya baka wannan abu sai ya ce ni yake yi ya ce ni ba komai bane ba nake yi face cewa ba na jin son zuciyata duk abin da na ji zuciyata ta rayu min to ba na jin sa amma idan zuciyata ta rayu min wani abu in zuciyata ta rayu min in ta rayu min wani abu sai na kiji idan kuma ba ta rayu min ba na je zan yi wani abu sai ta ce min a karka yi to ni kuma sai na yi wannan abu idan kuma ta ce min nayi to sai na kiji idan ta ce min kuma kan nayi to sai na yi shi yawa dan haka ni saba ma zuciyata nake to shikenan sai Allah subhanahu wataala wato sai wannan bawon Allah kai sai ya ce mashi to yanzu kai me zai hana ka karbi musulunci sai shiru sai zuciyar shi karka yadda karka yadda shikenan sai ta ce to shikenan sai ya ce to ka ji zuciyar ka ce kan nayi ko kan nayi to ai kawai ba musulunci ka ce kenan sai ya bashi karman shahada ya bashi karman shahada ya ce ce la ilaha illallah ya faɗa mishi duk abin da ake yi ga musulunci ya bashi karman shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ashhadu anna isa abdullah saboda su dama idan zaka bashi karman shahada sai ka faɗa masa haka wa ashhadu anna isa abdullah ya shaida cewa annabi Musa bawan Allah ne ba Allah bane ba saboda su suna cewa Allah ne suna bauta masa to shikenan kaken kenan ya karbi musulunci ya je aka mai wanka aka mai komai da komai na musulunci to kaga wannan ya nuna cewa lalle da gaske baya jin san zuciyarka to shi yasa idan kana jin zuciyarka zuciyarka za ta halakar da kai amma kuma idan baka jin ta to zaka zama cikakken wali zaka zama cikakken wali na Allah subhanahu wataala to shi yasa annabtu kai kokari ka je malamai ka ringa nuna maka ya annabtu kake karka ringa jin san zuciyarka shi yasa ya zama wannan shine tafiyar sufai na cewa ku ringa jin waɗanda za su ringa narkan muku da zuciyarku tana nuna muku Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shi yasa ake kira akan zuciya to ita kuma fu'ad ita ce wadda daga wannan matakin zuciya sai fu'ad daga matakin annabi sai matakin fu'ad wato shine wanda mutum baya jin san zuciyarsa amma sai ya zamo tunda Allah ya bashi wata falala da wata ni'ima ko yana da karatu da sauransu sai ya ringa jiji da kai yana sa manyan kaya mu ne ke da ilimin mu ne ke da kaza mu ne ke da kaza yawa abin da ya yawa kenan to wannan shine makami ne na fu'adu fu'adu kenan ka taso daga san zuciyarka ka koma ma fu'adu shi yasa suke da alaka da annabtu da fu'adu suke da alaka dan da ita annabtu ba za ta bakka ma ka je ka samu karatu ba za ta bakka ma ka je kana sauraron ilimi ba za ta bakka ma ka je kana sauraron tafsiri ba za ta bakka ma ka je kana karatun alqur'ani ba za ta bakka ma ka je kai abokantaka da salihai ba duk annabtu ba ta barin wannan to amma ita kuma fu'adu ka taho ka je kai karatunka ko kuma ka zamo cewa kai kana jijiyar malamai kana wa'azi sauraron wa'azi kana bin duk abin da Allah ya ce to amma saboda wannan abin da kake sai ka zamo kana girman kai to nan shine fu'ad to sai kalbi ita kuma kalbi ita ce ka fita daga muqamin nafsu ka fada fu'adu ka fita daga fu'adu ka fada alqalbi to ita kuma kalbi ita ce take umartarka da kyakkyawan aiki ma'ana shi ne za a ga mutum kowane lokaci yana natsuwa kowane lokaci yana cikin ambaton Allah kowane lokaci yana cikin huluri a cikin zuciyar shi yana halarto Allah yana kadaita Allah kowane lokaci cikin sallah yake cikin natiloli yake cikin zakka yake cikin haji yake kuma duk in yana yana sa ikhlasi a cikin zuciyarsa to ba abinda kuma yake kawo wannan abin mutum ya fada a cikin wannan kalbu sai in kana zikirin Allah zikirin Allah shine yake narkar da zuciyar mutane sai yasa zaka ga wato sufai suna ba da irin azkar din nan suna cewa azkar to ba da idan aka je in za a yi azkarin fa ba abinda ake yi a ciki sai salatin annabi salatin annabi za a baka taje kai kai 500 kai idan kai sai a baka la ilaha illallah wannan fa shine abubuwan da ake yi a cikin azkar za a baka ne na adadin kwanaki idan ka je kana yi sai a baka su Allahumma alayka muawwali wa bika malazi wa ilayka iltijai wa alayka tawakkuli har zuwa karshe ma'ana kana tabbatar da cewa Allah a gare ka na dogara Allah kai ne mafakata Allah kai ne abin nufina Allah kai ne nufa Allah kai ne aminci na Allah kai ne kazana shine fassarar ita wannan addu'a to shine zaka je kai anan ne zaka ga idan mutum yayi ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa baya shiga cikin irin mutanen nan ɗan shayi baya shiga cikin masu yawan surutu baya shiga in dai kaje kai shi da kyau a haka yadda ake yin su to wannan shine zaka samu nutsuwa a cikin zuciyarka ba irin ba su bada azkari bane yanzu waɗanda za su je sai wai an bada azkari sai su maida ma suna cewa Sheikh Ibrahim shine Allah a'a kai sai ka ga gaba ɗaya duk sun firgice suna shayi suna shan giya suna barin sallah suna yin kaza wai wannan ai sun yi azkari sun gane Allah wai shine gane Allah to kwata-kwata wannan ba shine gane Allah ba wanda kai da ake son idan kai azkari ka fito a nafi ka fito ka salihinka saboda Allah ya ce alaji zikrillahi tatma'innul qulub ka saurara da zikirin Allah shine zukata suke samun natsuwa shine fa ake baka dan wannan ne fa ake baka kuma abin da ake bada din shine la ilaha illallah duk wanda zai baka azkar wannan shine abin shine yake baka la ilaha illallah sai a baka adadi kaje kai shine adadin ta 500 a baka salatin wato salati shi ma 500 a je a baka muawwali din nan shi ma kaje ka ringa yi dan zuciyarka ta samu natsuwa ka zama cewa kullum kana shigaltuwa da Allah subhanahu wataala ma'ana kana cin kai da shigala kai kake kawai Allah ma'ana kana cikin Allah kowane lokaci ka kyale mutane to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ita zuciya tana shigaltuwa ce da Allah subhanahu wato ita zuciya ita tana wato alqulub tana samun natsuwa ne da zikirin Allah sannan idan take da alqulub din ita kanta tana da alkhawatir guda shida kawadir guda shida ma'ana idan aka ce kawadir shine tunani ma'ana ita na ita kalbi idan kana da kalbi din za ta ringa kawo maka tunani to tana da kofofin tunani guda shida ita ma kanta a cikin wannan akwai wato kawadir kalbi na farko kenan akwai kawadirun nafsi akwai kawadirun shaytan akwai kawadirun ruh akwai kawadirun malak akwai khawadir da yake guda shida nan ita ma kalbin kanta tana da ma'ana idan ka ce khawadir shine tunanin da zai ringa zo maka a cikin zuciya da kika zama salihi kana ambatan Allah kana komai to akwai tunanin da zai ringa zo maka na farko akwai tunani na nafsi ma'ana abinda mai nafsi yake tunani na cikin zuciya shi kullun yana ji shine nafsi shine wanda da zuciya shi za ta ringa garaya masa idan lokacin sallah yayi kai ni ba zan ma yi sallan nan ba kawai sai kwanciyar sa sai ki to shine idan kana cikin kalbin wannan tunanin zai ringa zo maka a cikin wannan kadarin ma'ana gurbi din nan na kawadin sa to wannan kawadin sa wannan gurbin na shedan da ke cikin kalbin cikin zuciyar sa wanda yake wanda shi wancan nafsu din zuciyar ta nafsu da kabaro da ita ita ce take dan kawo maka farmaki a cikin wannan gurbin to ga shi kai lafiya lokacin kai ma kalbi sai ka ringa tunanin idan aka kira sallah sai ka ringa tunanin ka ba zan tsaya tsaya na dan huta bane ido wannan aikin na wasu kunnan sannan mu je mu sallah to zaka ji idan wanda ya fi karfin wannan ne dama ya san wannan kawatan din nan na nafsi ne ya zo mai sai ce ke idan Allah zuciya kyale ni so ke tashi sai tashi sai ji yayi sallah shi cikin lokaci in lazimi ne ya je yayi lazimin sa in ma karatu ne ya je yayi karatun sa saboda ya san na nafsi din nan ce ta zo mai ita lokaci take zo masa sannan akwai kawadir na shaitan wato shine wanda mutum a cikin zuciyar shi zai ringa raya cewa kai anya bazan je in ma ruwan can mutunan bakuwa ko kuma anya bazan je in shiga cikin gidan nan bane je ne yau sata eh ko kuma anya kai wacan yari ne kawai bazan je in je ta ba sosai duk shaitan ne ke cire wannan abu eh yau kome yake faruwa to wannan ne kalbi ne zai ringa wannan rayariya to da a ce ba a cikin wannan kake ba ba a cikin kalbi kake ba a cikin nafsi kake dan da nan zaka ji to amma da yake ba a cikin nafsi kake ba saboda ni saboda dama an ce idan shi dan ya kawo maka rayariya a cikin zuciyarka to nafsi ita ce zata ce kawai zai ka aikata da nafsi da shi dan sai ta haɗu sai ta gadi ƙarfi kawai sai ka tafi ka aikata shi saboda shi dan ne da nafsi suka haɗu to amma nan dama ka buru cikin nafsi a nan kana a cikin gurbin kalbi ne ka riga ka keta wancan hijaban ka zo ma alƙalbi shedan ne ya kawo maka wannan abin ba ka da mai taimakawa nafsi ba za ta zo ba a wannan lokaci shedan ne ka wada din shedan ne ya zo dan haka sai ka ji kawai kana yin wannan abin dama zikirin Allah ya daddace zuciyarka sai ka ji kai a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kawai sai ka ji shikenan shedan nan kuma ya tafi saboda dama kai dama ka saba da zikirin Allah ne sai sa kake cikin alburin to kana fara zikirin Allah kawai sai ka ji shedan nan ya tafi dama shi ma ya dan kawo maka wannan ne ya kawo ma wani dan farmaki farmaki to sannan kuma akwai kawadir ruhu wato kawadiri na ruhi shine mutum ya ringa tunani a cikin zuciyarsa na barin tashi ne na tuna ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kafin kai sallar azhar kai raka'a ji bayan kai sallar azhar shi ma kai raka'a ji to wannan ruhi ne yake maka wannan kawadin din to kuma bari in tashi kai ga wani bawan Allah kan yana cikin yanayi bari in je in bashi taimako to wannan ruhi ne sai ka san ruhi daban yake da gangaji idan yawa idan yawa shi ruhi na alkhairi ba eh duk wanda kaga yana jin kawadin ruhin din sa to yafi karfin shi kuma wannan gangaji din sa yafi karfin gangaji shi ma zikiri ne ya ratsa shi har ya zama ruhin ya game da gangaji haka ke samun damar ka jike ta bauta wa Allah sai ya zama cewa ka je ka yi taimako ka je da jikinka ka je inda ake gina masallaci kana yi ka je da jikinka inda ake yin sarka kana yi ka je da jikinka inda ake share masallaci ka je kai share duk za ka ji wannan gandan to nan tunanin rufi ne yake kawo ma je kai to sai kuma kawadul malak shi kuma kawadul malak shine wanda mutum yana kwance sai ya ringa tunani cewa in Allah ya yarda zan tashi na je nayi yanzu nan zan je nayi raka'a irin 20 din nan ni ta roƙon Allah sai ka tashi kuma ka je kai tayi sai kai 20 din nan ka je ka roƙi Allah ka roƙi Allah abinda da ya zama cewa kawai takiyan ce ba kullun kake yin shi ba a lokaci guda kawai sai ka ji ba ka sani ba sai ka ji kawai ka tashi ka je kai wata ibada da karɗe baka yi ta ba ko kuma ya zama cewa ka rike baka yi sadaka ba sai ya zama kawai kace ka tashi ka je ka samu wani ka ce mai kai ga kyautar naira 20,000 kamar bayanan nan da muka yi je din nan to nan kaga wannan kawai kara wannan kawadul malak ne tunani ne na mala'ika ne ya sanya maka wannan hakken sai ka gano cewa wannan abin alkhairi ne kai yi shi a wannan lokacin ta ce ki kawai sai ke taba wato sai abin sai ba mutane mamaki ma waɗanda suka kai wannan abin sai ba su mamaki to nan mala'ika ne ya kawo maka wannan hasken aka aikata wannan abin to ne shi ake kira da kawadul malak sai kawadul yaqin kuma shine abin da ya zama matabbaci ka tashi ka je kai shi kawai wanda daman Allah ya tabbatar maka da cewa idan kai shi za a baka kaza idan kai shi za a baka kaza to jikinka kuma ya zama kawai cewa taken ka da ka tashi da kawadin nan ya taso maka kawai za ka tashi kaje ka aikata shi kaman Allah yana cewa ka je ka yanzu nan muka faɗi falalolin tare zumunta da abin da manzon Allah ya faɗa da abin da Allah ya faɗa to taken ka kawai sai ka ji bari ka tashi kaje ka tare zumunta to dama kuma Allah ya tabbatar da cewa idan ka tare zumunta ga abin da za a yi maka wanda falalar da muka faɗo yanzu daban-daban na sada zumunta to wannan shi ake kira da kawadin yake to wannan duk gaba ɗayan su suna cikin kalbi to waɗannan abun sanin wannan abun wallahi in baka da shehi ba zai taba yiwa ka san ku ba sai in kana da shehi da zaka ji kullum yana tsada ka yana nuna maka sharrin zuciya da bala'in zuciya wannan shine alamun da malamai zaka su bai suna cewa kullu man la shehu lahu ash-shaytanu huwa shehu duk wanda ba shi da shehi to shaytan shine shehin mana da shi dan da zuciya su ne za su a tafi ta nuna maka abu je kai kaza kuma sai ka tafi amma in kana shin ka duk lokaci kana zuwa kana karo ilimi kana jin abubuwa daban-daban ana faɗa maka in ma shawara ce duk abin da za ka yi ka yawan mafarki muni wato wanda yake mummuna mafarki ko kuma kana kasuwancin ka je ka fada miki ja ka ga ya nuna maka zai diba maka a cikin aya ko hadisi ni Allah yake ni manzon Allah yake ko kuma me ya kamata a karanta wanda mutum zai warware daga cikin wannan yanayin da yake ciki sai ka ga yana kai maka aiki ma'ana yana kai maka yana kai maka koki a cikin kofar Allah subhanahu wataala yana cewa Allah wani yana cikin kaza na cikin kaza amai kaza amai kaza wannan fa shine kawai muhimmancin riko da wani malami haka ba wai shi ba wai yadda yanzu wasu suke mummunan zato akan irin waɗanda da suke rike shehunan su ba wannan duk ba shi bane ba ana rikewa ne Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah malamai suka ce shine tsani zuwa ga Allah wato shine abin da zaka rike wanda Allah zai ringa duban wannan abin naka kamar irin sallah zakka haji idan kai kana roƙon Allah kana yin tawassuli da abin nan aikin nan da kai sai Allah ya karɓa maka sannan ka rike tsani na shine wato ka samu malamin da zai nuna maka to yaya sallah take yaya zakka take yaya haji take kai ya Allah yake ya annabin yake ya komai yake yace a bayyana maka abubuwan da kenan annabi shine kaza shine wanda Allah ya aiko shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza sallah ga yadda zake ga yadda zake ga yadda zake kaza kaza haramun ne kaza kuma kaza ne wannan shine tsani zuwa ga Allah sannan shine sai Allah ya ce idan ka rike wannan gurin in ka rike wannan gurin to wajahi duk ta bibi kai kokari a cikin tafarkin kar ka yarda ka tsaya ka kusa ko kai kokari ka jajirce duk abin da ake nuna ma da zaka sadu zuwa ga Allah sai kai kokari ka ringa yi ka sadu zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa idan kake da ciki malamai suka ce fatashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha birrijali falahu fatashabbahu in lam takunu mislahum idan kaje din wajen bayan Allah din kaje ka zauna kana kokarin yaya za a yi su sadar da kai zuwa ga Allah to shi kamar yadda Allah ya ce wajahidu ku yi kokari a cikin idan kuka samu tsanin da za ku sadu zuwa ga Allah din to ku yi kokari shine malamai suka ce kai kokari kana misalta irin aikin da suke yi irin aikin da suke kana misaltawa fa inna tashabbuha birrijali falahu domin kamanta aiki da mazaje ke yi a cikin halar Allah da halar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kana yi yace wannan kwatantawa ma da kake shi ma kanki rabu tsani ha ba wai ka zamo ba kana jefe idan ka hango ma suna yi sai ka maida su ma wannan abin ai yanzu da yawa wasu idan wasu na wa'azi ko suna wani abu yakan san ce ai talauci ne masu yawa ai kudi suke nema dai wa abin da ake yi kenan kila idan ya gamu da irin wannan malaman ne na kasuwa kawai sai ya ringa yin jumla gaba daya wannan abu kuma kuskure ne duk malamin da kake kace mashi haka wallahi gobe sai ya tsaya ka a gaban Allah akwai wanda da yawa yanzu in ka je dan malamai wasu ma su za su ringa sai maka kayan aiki gaba daya na karatu wasu su za su yi maka komai yanzu ka diba ka ga irin shehi Sheji za ka gafa ga ɗalibai waɗanda sun kwaso iyalansu sun dawo gurin suna ta neman ilimi sa'i sheji zai ba da kuɗi a ji a kama masa gidan haya su je su shiga gidan haya su zo suna ɗaukar ilimi idan lokacin ba da abinci kamar irin zakka haka in ta tashi ta ba da abinci ko irin azumi zai bi kowa da buhu idan ya ga mutum ya tashi yayi karatu idan yana da kuɗi shi zai mai aure ya bada sarafi da komai to dan Allah dan annabi idan kace ai malaman nan ko kuma Allah ya sa misali kana naka zo gitawa irin sojan shi kace ai wannan ai duniya suke nema ko kuma ba dan Allah suke ba ai kaza ne mutiya dan Allah ya kake tunani a gobe kiyama dan Allah wanda yake ma almajiran su irin wannan abin dan ni a dan mutum ya tsaya kawai ya nemi ilimi yanzu nan shakku wannan kuka da baɗin nan cewa akai turawa yake sai a je a ciko mota sai a wato sai a ciwo da tafai na naira miliyan biyu ma nan miliyan biyu sai ya rarraba ma almajiran ka gaba ɗaya to kaji bana ma ya sai nan miliyan 22 mala ya rarraba ma almajiran ka dan Allah dan annabi to irin wannan idan kace masa ai yanzu malamai gaba ɗaya sai su aka ce su da ma jakidai an ce su makiya malamai ne ai dama abinda aka faɗa kenan dama abin da aka fara kenan jahilai kuma kiyama malamai ne za su ce ta fadin manzanni ne kawai akan to shi kuma aka ce wannan dama kuma duk karin wata ni'imar ne da abin ga a cikin malamai wata falala da kusanci ga Allah sai sa manzo Allah ya ce aika ji tausayin mutum uku wanda malami ne yana cikin jahilai suna ta fada mai maganganu suna ta mai munanan maganganu su fadi ma su kirkiro ma wani sharri ma su azamai subhanallah subhanallah su jefa mishi kaza 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 yanzu mu mu to shi wannan mari ba sai an fada ba shikenan ya wuce eh yake ba ayi ba ni ga gani to shi yasa su malami dole sai sun samu irin wannan abin sai a ringa tsoro ko irin wadanda suke ji taka suna irin wannan abin da suna sai da amma ganinka da sauran kasu dan yi wa zuci kawai taka taka suke ji sai ka ringa hada su da wadanda su iya kokarin su ya za a yi su ga ka gane Allah ka san shari'a ta Allah subhanahu wataala to ka gane wannan duk kuskure to shine manzo Allah ya ce ka tausaya wa malamin da ke cikin jahili sai ka ji tausayin shi kawai da an cewa ya kamata ka tausaya ma to ka je ka nemi malamin da ke cikin jahili ka tausaya masa sai yayi hakuri sosai shi haka yake sannan sai sarki babban mutum da yana son sarauta aka sauke shi shi ma ka ce shi ma ka tausaya mishi da manzon Allah sai wanda ya yi kuɗi sai da ya kasaita da kuɗi ya dawo ya talauce ba shi da kuɗi shi ma manzo Allah ya ce ka tausaya masa to waɗannan guda uku sune manzon Allah ya ce ka tausaya masa in za ka nemi waɗanda za ka tausaya ma to ka tausaya musu saboda suna cikin garabi suna cikin duk lokacin da ka ji za ka ji rayuwarsu sai a hankali to Allah ya kiyaye mu na'am to shi yasa mu dage wato ai ta ambatan Allah ai ta zikirin Allah allazina amanu wa amilu salihati na'am
allazina amanu wa amilu salihati tuba lakum wa husnu ma'ab
Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina amanu wa amilu salihati tuba lakum wa husnu ma'ab wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki kyakkyawa to tuba lahum aljanna ta yi farin ciki da su wa husnul ma'ad da kuma kyakkyawan makoma ta tabbata a gare su idan aka ce duba wato duba aka ce wata itaciya ce a cikin aljanna wata itaciya ce a cikin aljanna wanda wannan itaciyar tana cikin aljanna wanda yake kan abin hawa zai yi tafiya a cikin ta tsawon shekara 100 bai iyakance iyakar ta ba kawai mutum ne ya dauki doki ya hau samanta ya ta tafiya har tsawon shekara 100 yana tafiya to inda ya kai shekara 100 din nan inda ya tsaya a inda shekara 100 ta kama shi ya tsaya a gurin to nan ne iyakar wannan itace ta cikin aljanna wanda ake kiran ta tuba to duk wanda ya aikata aiki kyakkyawa yaji Allah yaji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yaji abinda shari'a ta ce ya hanu to yana cikin wannan itaciya ta aljanna sannan wannan itaciya ta aljanna tana da kayan marmari daban-daban annashuwa wanda iya abinda za a kawo maka na cikin wannan itaciya ya linka duniya so goma da abinda ke cikin ta duk wani jin daɗi na duniya ya linka ta so goma da abinda ke ciki to wannan wanda ya aiki kyakkyawa ya aikata wannan aikin yana da wannan aljanna yana da wannan itaciya da ke cikin aljanna shine tuba lahum aljanna ta tabbata a gare shi wato ita wannan itaciya ta cikin aljanna ta tabbata a gare su wa husnul ma'ad da kuma kyakkyawan makoma na'am
fazalika arsalna kafi ummatin qad khalat min qabliha umamin litatluwa alaihimul ladhi أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
يتي دع الله سبحانه وتعالى يتي دكوان يا أيكة أيكي كتشاوى ينادى وتوبى لهم ولا نسكى أيكة أيكي كتشاوى الجنة تاي فرنسكي دسو shine muka ce duba din nan wata itaciya ce ko wanda malamai suke cewa asalinta ma ita wannan itaciya fi darin nabi sallallahu alaihi wasallam ana tana cikin gidan manzon Allah a cikin aljanna kaji cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kuma a cikin kowane gida akwai benaye daban-daban a cikin aljanna wanda sun kai 70,000 kowane mutum da ya kuma shi gidan kowane daya sannan ita wannan itaciya tana da reshi wanda reshin lan yakhlaq Allahu launan wala zaharatan illa wa fiha min ha'il sawad babu wani launi babu wani hure na duniya launi daban-daban da ka sani da hure daban-daban da ka sani fati yana tare da wannan itaciya sai dai baki kawai baki shine kawai babu a cikin wannan itaciya na cikin aljanna din nan sannan Allah subhanahu wataala ولن يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها من هاي ينبق من أصلها عينان يتي باب ونكايا من مريد الله سبحانه وتعالى يهلتا كوئين إتاتوا فاكه دقا غريتن يتي ببقى سو دقا أصلن تني بكواس إدان يعني رواسكي دا الكافر دا ثلث سبيل دا متي فدا سو قباة ينسو سنسكي إتوان من إتاتي سنن كوواتي kowane ganye na wannan itaciya din na duba din nan kowace itaciya kuma kowane ganye guda daya al'umma gaba daya suna shiga a cikin wannan ganye iya inuwar ganye guda daya to al'umma gaba daya sai ta shiga a cikin kuma duk wannan ana ba mutum daya ne daga ciki mutum daya ake ba daga ciki to shine a cikin wannan ganyen itaciya a cikin ta ne ganyen wato wannan tufafin yan aljanna suke fita daga ciki tufafin da za a sanyawa yan aljanna daga cikin wannan itaciya ai ka san itaciya tana yin wannan ko idan za ta yi yaya akwai wanda da take fara yin kwalta eh to idan idan tayi wannan kwalta kaga ana fara kwalta sai ga akwai wani dangangan dan wani ganye ganye a ciki to ita kwalta ta cikin wannan aljanna idan aka fara ta akan aga irin wannan dan ganye ganyen a ciki ko irin wannan kaman abin da ya zama za ta yi yaya a ciki to sai aga kawai tufafi ne na zinare da azurfa a cikin sa to shi mutum zai fara kawai sai ya sanya eh sai ya sanya shi a cikin shi zaka ga wato su zinare su azurfa da su gwalagwalai da lu'alu'ai a cikin shi yake fita eh to shine Allah subhanahu wataala zai sanya dukkan wanda yayi aiki kyakkyawa ya aikata aiki kyakkyawa a cikin wannan gurin shine Allah ce kazalika arsalnaka fi ummatin qarqalat min qablaha umamun litatluwa alaykum allazi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab haka nan ya rasulullahi kaman yadda muka aiko annabawa dake gabaninka arsalnaka fi ummatin kai ma muka aiko ka a cikin al'umma qadakalat min qablaha da umamun wata al'umma ta shude min qablaha dake gabanin ita wannan al'umma taka litatluwa alaykum allazi awhayna ilayka dan ka karanta wa ita wadannan al'umman naka ka karanta musu abinda muke wahayi zuwa gare ka na alqur'ani kenan ka karanta musu kai musu bayani na cewa ga abinda Allah ya ce ga abinda Allah ya halatta ga abinda Allah ya rubuta muku ga abinda Allah ya hana ko kiyaye ku nisance shi wa hum yakfuruna birrahman amma sai zama cewa yesu suna kafircewa da ubangiji suna kafircewa da shi eh kun ka fada musu ya rasulullahi shi Allah subhanahu wataala huwa rabbi shine ubangiji na la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab a gare shi na dogara kuma zuwa gare shi ne makoma ta take gaba daya to alhamdulillah sai mu tsaya nan masha Allah wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam.